sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani far'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan kiran shata kan iyakoki yanda ya dace da rage fitina tsakanin kabilu kamar yadda ya faru a tsakanin Wajawa da Lunguda a jihar Gombe. Shin me matasa daga kasashen Afrika suka yi ne a taro na musamman a birnin Kigali na kasar Rwanda? Muna da rahoton. A jamhuriyar Niger, hukumomi sun kona ton 17 na tabar wiwi da aka shirya kaiwa Libya. Muna da shirin zauren matasan VOA da sharhin jaridun Najeriya. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Sabuwar gwamnatin mulkin sojan kasar Chad ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta tattauna tare da ƴan tawaye da ke arewacin kasar mai fama da talauci ba. Kana ta nemi taimako daga makwabciyarta jamhuriyar Niger don kama shugabannin ƴan tawayen. Wannan lokaci ba na sasanci ba ne ko na tattaunawa ba tare da doka ba. Azim Bamando Aguna kakakin majalisar mulkin sojan da ta karbe mulki a makon da ya gabata biyo bayan mutuwar shugaba Idris Deby Itno. A ranar Asabar da ta gabata, kungiyar ƴan tawayen da ke zaune a Libya ta Front for Change and Concord in Chadi FACT ta shirya don tsagaita wuta, amma kakakin sojojin ya ce ɓangarorin biyu suna cikin yaƙi. Aguno ya ce su ƴan tawaye ne dalilin da ya sa muke sakar musu bama bamai, muna yaƙi da su shikenan. An ba da rahoton Deby ya mutu a yaƙi farkon makon da ya gabata bayan wata fafatawa wacce aka kashe ɗaruruwan ƴan tawayen FACT a cewar sojojin. A jiya Lahadi, harbe-harben bindiga nan da can sun girgiza Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia, yayin da sojoji masu hamayya suka yi arangama sakamakon rugujewar tattaunawa kan zaɓe. Shaidu da mazauna birnin sun ce faɗan ya faru ne tsakanin sojojin gwamnatin tarayya na shugaban ƙasar Muhammad Abdullahi Muhammad, wanda aka fi sani da Farmajo, da kuma mambobin sojojin Somalia waɗanda suka haɗa kai da shugabannin ƴan adawa. Yayin da mazauna birnin suka fara buɗe bakin azumin watan Ramadana da maraice, rikicin ya ɓarke a kusa da mahaɗar Kefo ta Mogadishu. Wani ganin wanda bai so a ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro, ya ce ya ga sojojin gwamnati da sojojin da ke hamayya da su suna harbe-harben bindigogi da rokoki. Sai dai har yanzu ba a san rai nawa ne ya salwanta ba. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. COVID-19 ta girgiza India. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a cikin jawabinsa na wata-wata na rediyo jiya Lahadi, yayin da ya buƙaci 'yan ƙasar da su je su karɓi allurar rigakafinsu, kuma kada abin da ya kira jita-jita game da allurar rigakafin cutar ya dame su. Jawabin nasa yana zuwa ne yayin da New Delhi, babban birnin ƙasar, ya tsawaita dokokin kulle da mako guda da za ta ƙare yau Litinin. Ma'aikatar lafiyar India ta ce an samu sabbin mutum 349,691 da suka rabu da cutar a ƙasar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, wanda yake zama yawan da ya zarta na kowace rana. Jami'an kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa ne adadin waɗanda suke kamuwa da cuta a rana ɗaya ya fi abin da ake kirgawa. Jaridar New York Times ta wallafa cewar rahotannin da ma'aikatar take bayarwa inda aka shafa kwanaki ana samun sabbin waɗanda suke da cutar sama da 300 a rana, kaɗan ne kawai na ainihin adadin waɗanda suke kamuwa da cutar. Babban kwamandan sojojin Amurka a Afghanistan ya ce tun aka fara shirin kammala janye sojojin Amurka da ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. General Scott Miller ya faɗa wa manema labarai a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, jiya Lahadi cewa dukkanin dakarunsa yanzu haka suna shirin sake komawa idan halin da ake ciki ya yi muni bisa ga umarnin da ya samu. Mila ya yi magana ne kusan makonni biyu bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwar sojojin da suka rage 300,000 ko kusa da haka za a janye su kafin ranar 11 ga watan Satumba, wanda zai cika shekaru 20 da 'yan ta'adda suka kai hare-hare kan cibiyar kasuwanci ta duniya World Trade Center a New York da kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da ke wajen Washington DC. Biden ya ce za a fara janye sojojin a ranar 1 ga watan Mayu don kammala yakin kusan shekaru 20, wanda shine yakin da Amurka ta dade tana yi. Kasar Turkiya ta ce ta kira jakadan Amurka Ankara ne domin ta la'anci sanarwar da shugaba Joe Biden ya yi cewa kisan kiyashi da aka yi a zamanin yakin duniya na ɗaya na kisan dubun dubatar Armeniyawa da daular Ottoman ta yi ya zama kisan ƙare dangi. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta ce mataimakin ministan harkokin wajenta Sedat Onal ya faɗa wa jakadan Amurka David Satterfield da yammacin ranar Asabar cewa bayanin na Biden ba shi da wata madogara ta doka kuma an karta yi watsi da shi ta same shi a matsayin abin da ba za a yarda da shi ba kuma ya yi Allah ware da shi da kakkausar lafazi. Gwamnatin Ankara ta ce Amurka abokiyar ƙawancen NATO ta haifar da rudani a dangantakarsu da zai yi wuyar gyarawa. A ranar Asabar Biden ya zama shugaban Amurka na farko da ya kira mutuwar kimanin Armeniyawa miliyan 1.5 a hannun daular Ottoman a tsakanin 1915 da 1923 a matsayin kisan ƙare dangi.
Labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Dan majalisar dattawa daga jihar Gombe Bulus Amos ya buƙaci gwamnatin tarayya ta share kan iyaka na yankuna a jihohi dalla-dalla don kawo ƙarshen fitinar mallakar yankuna da kan haddasa asarar rayuka. Senator Amos, wanda ya gabatar da ƙudurin gaban majalisar dattawa don kai ɗoki ga waɗanda fitinar mallakar yanki ta shafa a jihar Gombe, ya ce rashin ɗaukar mataki a baya shi yasa irin wannan matsalar ta ƙi zama tarihi. In za a tuna, al'ummar Waja da Lunguda a jihar Gombe sun samu sabani kan filayen gonaki da hakan ya zama fitinar kabilanci har ya kai ga kashe mutum 15.
Mun abin da muke nema shine gwamnati ta fito bulo-bulo ta gaya ma jama'a ga clear boundary nan. Domin in ba a fita da clear boundary ba, to an dinga ta samu wannan rigiman kenan. Wannan ba a Gombe kadai ba, a ko'ina a Najeriya ana samu wannan rigima yanzu. Kuma an yi magana, gwamnati ba ta ɗaukan wannan maganan ba. Sai a je a yi siyasa kai wala. wala za a yi shiru gobe sai su take tashiwa. Zamani ne ya kawo haka, we all know it, population ya karu, kam kasa bai karu ba, kam kowa yana neman inda zai noma, in baka samu inda zaka yi noma ba me zaka yi? The next thing shine wannan magana, fada akan gona ne, kai ku bar min gona na, ni ma ina da wanda za su nome wurin, in da me na baka, because ba mu amfani da shi, yau muna neman kaya mu tunda kai ka san ba naka ba, ba ni wuri. Abu ba ne ke faruwa kenan yanzu.
Akwai matakin da majalisa ta ce za ta dauka ne yanzu?
Matakin da majalisa za ta dauka shine mu ne majalisa ta tura delegate daga nan Senate su je Balanga local government a yi ma mutane jaje da kuma a nemi duk wani matakin da gwamnati za ta dauka domin a zauna lafiya. Ba ma Balanga local government ba, har Gombe state, tunda Balanga is part of Gombe state. Jajen da Senate za ta kai ba zai tsaya local government kadai ba, dole a tsaya a state government a yi magana da su domin su dauki kwana matakin wanda za a samu zaman lafiya wannan yankin. Mutane da mata da yara suna kwana waje ne ba gida. An kone ko'ina, an kone abin shi duka gaba daya na daya kenan. Na biyu kuma muna nema a gujen Minister of Humanitarian Affairs da kuma nema su kama na agaji a cikin gaggawa.
Senator Amos kenan a zantawarsa da Madina Dauda. Matasa daga kasashen Afrika da dama sun taru a birnin Kigali na kasar Rwanda, inda suka yi taro don bullo da hanyoyin aiki tare don bunƙasa zaman lafiya, tattalin arziki da ilimi. Cikin matasan har da wakilai daga Najeriya. Daga mina jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari ya hada mana wannan rahoto.
Bello Barau Sharif shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan Najeriya reshen jihar Neja, yana ɗaya daga cikin wakilan Najeriya a taron na Kigali. Ga abin da ya shaida mun ta kafar sadarwar WhatsApp.
Kasashe da ke Afrika baki ɗaya an haɗu a nan, da kuma masana kan kasuwanci, harkan shugabanci, harkan tattalin arzikin ƙasa, a jawo hankalin matasa na Afrika akan dogaro da kai da kuma yadda za a tashi domin samun ingantaccen shugabanci. Kasidu da suka gabatar a wannan waje abubuwa ne da yake in muka dawo gidajenmu, kamar mu mun dawo Najeriya da kuma kowa ya koma kasashen shi, ya yi kokari ya ga an gabatar da irin wa'annan tsari, ci gaba da gaya ma yan uwa irin gudunmawar da kowa zai bayar.
To ko menene yafi bada sha'awa da tasiri a taron matasan na Kigali?
A Aji Mustapha, abu guda ɗaya kuma da ke da ban sha'awa ga wannan taro shine ya ba mu dama na haduwa a san juna daga kasashe daban-daban da ke Afrika, a kowa ya faɗi irin kalubale da ke damu a kasan su, sannan a samu shawarwari. Ya ba mu dama mun san irin kokarin da wasu kasashe na duniya da suka ci gaba suke yi a kasashen mu na Afrika domin tallafa ma mutanen mu da ke cikin karkara.
Karshen taron dai an fitar da matsaya na ganin an samu ci gaba mai ma'ana musamman ta fuskar tsaro da kuma yadda za a kara samawa matasa guraben shugabanci a Afrika, sannan da tallafawa mata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Masu sauraro, kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Niger, hukumomi sun kona ton 17 na tabar wiwi da aka kawo daga kasar Lebanon da nufin wucewa da ita kasar Libya. Wannan na nuna daukar matakan hana tabar ko miyagun kwayoyi shiga jamhuriyar Niger ko amfani da kasar ta zama hanyar wucewa da irin waɗannan abubuwa masu haukatarwa zuwa wasu kasashe. Ga rahoton Salamun Muni Barma daga Yamai.
Kimanin ton 17 na tabar wiwi ne aka cinna wuta a wani wurin da ke kewayen birnin Yamai, wace jami'an hukumar Okritis suka kama a watan Maris din da ya gabata a hannun wasu diloli kimanin 13, cikin su har da 'yan kasar Algeria 2. A bisa al'ada, ayyukan kona miyagun kwayoyi kan gudana ne a ranar 26 ga watan Yuni, wato ranar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta duniya. To amma lura da hadarin da ke tattare da ajiyar waɗannan tantan na tabar wiwi yasa hukumomi gaggauta yada dan mangoro domin su huta da kuda. Ministan Shari'ar Niger Dr. Abubakar Amadu ya nuna farin ciki da ganin wannan rana.
Doka ce ta ce ayi haka nan, dokin da aka kama sai a kona ta badda ta kuma an yi shi lahiya alhamdulillah. Dokin nan jewa ce kamar inda kuka ji wurin ton 17 ne aka kama aka kona su kuma ga nan gaban ku an jarida bai kata da suka yi wannan aiki, dole ne a kama musu kuma su samu farin guya da za su yi aikin su.
Aikin kona miyagun kwayoyin wanda ke bukatar shigar da dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin yaki da fataucin miyagun kwayoyi domin tabbatar da haske ya samu halartar shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu. Musa Dumma shine shugaban kwamitin yaki da fataucin miyagun kwayoyi na kasa.
Malgré les défis de plus en plus importants que pose le phénomène de la drogue,
yace duk da yadda ayyukan masu safarar miyagun kwayoyi ke kara yawaita a kullumin, kwamitin yaki da wannan haramtacciyar sana'a baya samun sukunin gudanar da ayyukan sa kamar yadda ya kamata. Daga shagulgulan ranar yaki da fataucin miyagun kwayoyi sai halartar aikin kona kwayoyin da aka kama. Babu wasu ayyuka na zahiri da kwamitin ke yi domin tunkarar wannan matsala saboda rashin kayan aiki da karancin ma'aikata. Ya kamata hukumomi su dubi wannan matsala da idan rahama. A ranar 2 ga watan Maris din da ya gabata ne jami'an hukumar Okritis suka kama wata tankar mai shake da sinki-sinki na tabar wiwi da aka fito da su daga kasar Lebanon ko kuma Liban. Motar wacce ta yada zango a birnin Yamai da nufin sake shiri ta fito ne daga Lome, babban birnin kasar Togo, akan hanyarta ta zuwa Agadez dauke da ton 17 na tabar wiwi wanda ake kokarin shigar da su kasar Libya. Hukumomin shari'a suka yanke shawarar cinnawa wannan haja wuta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga Nasir Adamu Eli Kaya da shirinmu na gaba.
Matasa. Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa za mu ci gaba da duba darasin mai muhimmanci da ya shafi yadda yaɗa jita-jita kan haddasa fitina a tsakanin al'umma, inda matasa ke zama kan gaba wajen arangama da juna a madadin jama'ar wannan gari da wancan, ko inda masu bambancin kabila, addini, jam'iyyar siyasa da sauransu ke zaune a waje ɗaya. Matasa sun yi da fifiya zauren kamar a makon jiya, inda a kashi na biyu Babangida Muhammad Keti, Salisu M. Adam da Aminu Ziko kai har ma da Jibrin Hashin Dorayi za su duba mana darasin.
Alhamdulillah, sunana Babangida Muhammad Keti. Misali akan irin fadace-fadacen da suke faruwa da irin kabilancin da ake assasawa tsakanin Bahaushe ko da Bafulatani ko da Bayarabe ko da Inyamuri. Mafi yawa jahilci ke kawo wannan. Yau da matasan mu za su gane su koma makaranta su nemi ilimi na addini da na boko. Insha Allah duk wannan fadace kafin faracin da an samu sauƙin shi. Sannan na biyu, mutane kuma akwai zaman banza da rashin sana'ai duk yana haddasa irin wannan. Matashi ne yana zaune bai da abin yi, to abu kaɗan da ya faru to ya samu hanyar da zai biya wata buƙatar shi da sai haddasa wata na rigima, daga nan kuma ana asarar rayuka da dukiyoyin al'umma. Ina kira ga dukkan matasa su haɗa kansu su kuma san cewa duk musulmi ko krista yana da muhimmanci a tsakaninsu. Tunda Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya kuma ya haɗa mu wurin zama guda ɗaya, to dole mu yi mu'amala da junanmu. Kai Bahaushe ne, Inyamuri ne, Bayarabe ne, Bafulatani ne, to kana da muhimmanci ga ɗan uwan abokin zamanka. Babu wata ƙasa a duniya wadda a ce yare ɗaya ne take zaune a wannan ƙasan, ko a ina ne za ka samu akwai mabambantan yaruka da mabambantan al'umma da yawa. Matasa su san abin da suke yi, su kuma haɗa kawunansu, su kuma taimaki junansu, su kuma daina yaɗa jita-jita a tsakaninsu. Sannan su daina cin mutuncin 'yan uwansu. Haka masu amfani da kafafen watsa labarai musamman na midiya na wayoyi suna ɗaya daga cikin waɗanda suke rura wuta irin waɗannan rikice-rikicen. Saboda haka ba duka kowane abu za ka gani a midiya an turo ba ka ɗauke shi wannan abin gaskiya ne. Wasu suna amfani da wannan kafan domin biyan buƙatun kansu. Masu diba waya da masu tura ya kamata kowane ya san menene yake karantawa ko yake gani. Kada da kaga an tulo labari baka da tabbacin shi kai ma ka yada shi, to irin wannan shi ke kawo duk waɗannan fitintunan da suke faruwa a ƙasashen nan. Ka tace abu kafin ka sanar ko ka yada, to yana da kyau mu gane haka. Da fatan Allah subhanahu wataala ya haɗa kanmu baki ɗaya, ya kuma ba mu zaman lafiya, ya kuma kawo mana kwanciyar hankali. Dukkan fitintunan da suke faruwa a ƙasar mu baki ɗaya Allah ya kawo mana saukin su. Waɗanda suke da hannu a ciki Allah ka san su, kai mana maganin su. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum. Kamar da aka ji Salisu Muhammad Adam daga Sabon Birni wanda yake Igabi Kaduna Najeriya. Musamman wannan abuwa da ke faruwa ya kamata mu yi da hankali kan wannan abu da musamman matasa dukkan lamura tilin su musanya Allah madaukaki shi halicci komai da ka gani ba mu taimaki. Duk a halittun ya sanya kuma dan adam shine madaukaki. Yi mana haka ne kuma ya sanya mu kabilu daki-daki. Yi mana haka ne domin mu gane juna mu kyautata duk a wannan duniya. Ina kira ga 'yan uwa matasa na Afirka, mu nazari, rikicin kabilanci yana kashe arziki, kuma al'adu addininmu ba su san shi ba. Mu lura da kyau, musamman waɗansu malaman addinai suna son zuciya, sukan kirkiro kalamai marasa kyau su ba mabiya, suna hakan gani don kin jinsi da san duniya. Ire-irensu bai kamata mu tsaya bayansu ba. Haka zalika 'yan siyasa suna amfani da wannan dama su kirkiro rigingimu su gudu a wurin in kabicika ba za ka ga 'ya'yansu ba. Wannan ina kira ga matasa mu tsaya da kyau mu lura da irin wannan abubuwa. Musamman zan buga misali, ina misali da yanki da ake kira Sabon Birni, gari ne kasuwa ya haɗa kabilu daban-daban, amma rigingimu ya sa sai ka ga wannan kabila har a ci kasuwa wadda ke in kai tafiya daga nan zuwa nan mutum goma biyar daga ciki sauran kabilu sai ka samu wai yanzu ana bambanci mutane ba su a kasuwanni. Wannan musiba ne, babu inda zai kai mu wannan illa fitintu. Kuma haka zalika Afirka, mu duba irin abubuwan da ke faruwa a Central Africa, irin wannan abubuwan jibi Mali, duk ana nema a likita musamman mu yake Afirka. Yana da kyau matasa mu haɗa kai mu gane, kamar yadda wasu kai magana ta media, mu ci gaba da wayar da kai, mu lura da duk wani mutumin da manufarsa don ya cimma burin rayuwarsa ba ya al'umma ba a wannan mu yi watsi da irin wannan. Kuma sannan mu lura fa duk wani mulki da aka wa mutane a duniya, mulkin daula ko na gurguzu ko mulukiya, mulkin soja ko na sarki ko demokaradiyya, duk wani matsayi da ke gare ka dan uwa a wannan duniya, kada matsayin ko kuɗi ya sa ka cutar da dan adam a wannan duniya. Dan tuntuni ni na fahimci halitta duniya, in ta soka har ta gwada ka ta ga za ka iya, sai ta baka komai, ta baka mulki, ta baka iko, ta baka karfi a duniya. In ta tashi karbe shi duniya sai ta mamaye ka, sai kai sama ta yi ƙasa ta karɓa komai ta bar ka tsandun cikin tsiya. Yan uwa na matasa, musamman a nan Najeriya an ba mu dama, kwanan nan za mu rike kowane mukami muna kallon abin da ya faru da ɗan uwan matashi da ke rike da hukumar na wadda ake tsoro mai kama zaki, zakanya ko kwance zaki. Matashi ne gina rayuwarmu, muna iya zama komai, amma da zaran ka gina kanka a tarzoma don wasu biyan bukatun kaɗan ba za ka iya mamaki ka samu kanka a wani waje a gwada ka a ce ai ga abin da ka taɓa rayuwa ta matashi mu lura mana ko matasa na dabba muna kiwo ɗan ƙananan shanu ɗaure saki ana tafiya da su tsalle-tsalle za su yi ta shirme to balantana kuma ɗan adam ya za ka kuma rayuwa irin wancan ka natsu tun kana yaranka ana auna rayuwarka kana iya zama wani abu mu kiyaye da dukkan wani abu da zai zub da mutuncinmu ko ko zai sa wato a ga kimar mu da wani auna nauyinmu a ce wannan ba zai iya ba ai tarihi shi ga abubuwan da wannan nake kira ga 'yan uwa matasa mu duba a Afirka da sauran wurare na duniya mu tsaye da kyau mu ga cewa ina muka fito ina za mu a ƙarshe na kira da mu lura da kyau al'amura na duniya abubuwa ne guda uku jiya ta wuce da abin da ke cikinta gobe ba mu sani ba za mu iya riskan gobe amma yau ita ce tamu mu yi amfani da wannan dama mu gyara damanmu don cimma burin gaba assalamu alaikum
alaikum assalam Salisu sai na ji kamar baituka kake karantawa ma'ai Aziko za ka gabatar mana kanka da kanka sai ka faɗa mana kai ko abin da ka fahimta game da wannan darasi
assalamu alaikum sunana Aminu Isa wanda aka fi sani da Aminu Ziko Kabala hakika wannan abubuwa da yake faruwa kamata ya yi a ce hukuma za su dawo da wani shiri da ake yi tun na dada a makaranta domin wayar mu da yara da matasa kai da wasu al'adu na gargajiya da aka mantar da su a lokacin baya wanda dawo da waɗannan abubuwan zai iya dawo da haɗin kan jama'a wanda zai kawo da ƙabilanci da sauransu domin idan muka yi la'akari da akwai irin wasanni da ake yi na gargajiya wanda kowane yanki yana da irin salon nashi wanda yake to ana haduwa wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi wa'ancan na can yankin suna sha'awan na wa'annan wa'ancan na can yankin suna sha'awan na wa'annan to irin wa'annan abubuwan suna ƙara hada kan mutane a ƙasa da matasa suna kawar da wasu fitintunu da suke tasowa sannan kuma ina kira da matasa ɗan uwana da mu guji yada jita-jita domin yada jita-jita shine babbar illa a cikin matasa domin yana haifar da abubuwan da ba za a iya misalta su don haka ina kira da matasa ina ƙara jamanu ku nemi kiyaye mu guji yada jita-jita
yawa akwai wani shiri ne Aminu kake magana na a makarantun primary ne ake yi waɗannan shirye-shiryen da yanzu aka daina
kaman primary schools da secondary school da sauransu haka irin wasanni ne na al'ada wasan al'adu ne na gargajiya haka wanda ina tunanin a yanzu yaran yanzu ba su san su ba kuma duk irin waɗannan abubuwan yana ƙara haɗa kan mutane sosai yanda ya kamata
yi mana misalin wasanni ko mutane za su cinu
ba iya mantawa a lokacin nan lokacin mu kamar muna da irin wani wasa wanda ban san ko wasu yanki sukan yi irin shi ba amma namu na arewa kamar yanda muke yi akwai wani wasa da muke ce mai limamin azari haka kamar matasa ne za su taru ayi kamar dai yanda ake yin sallah na gaba yana bada amshi na biyun shi shi ma yana amsawa sannan kamun na baya su amsa gaba daya wanda idan na gaban nan bai yi magana ba na biyun nan ya zo yayi magana so akwai irin za a bi shi da gudu akwai wani wuri da yake kaiwa in ya kai shi ne zai tsira daga irin dan dukan da za a yi mishi na yara sannan kuma su kansu na baya idan suka sake wani ya ansa ba tare da lokacin da ya kamata ya ansa ba ne to haka dai za a yi ta guje-guje a yi ta guje-guje muna haduwa da mu Hausawa musulmai da waɗanda ba Hausawa ba muna yin wasan al'adunmu namu na gargajiya na Hausa tare da su haka su ma idan suka kawo nasu na yankinsu na kudanci mukan haɗu gaba ɗaya a haɗu a yi wasa gaba ɗaya a gama wasa a tashi to duk irin waɗannan abubuwan suna ƙara haɗa kan matasa kuma suna ƙara janyo kusanci ta lokusa
yawa to wannan yayi
to assalamu alaikum jama'a ni ne Jibrin Hashimu Dorayi
amma dai ba Kano ne da kaji Dorayi ka san Kano
eh ba a zazzau take
Dorayi akwai Dorayin zazzau ke
nariya madar local government ba to ni na ziyarci wannan guri dalilin abokina Nura ne gaskiya abun ya ban farin ciki mutuka burge ni yayi na burge abun ya mun farin ciki gaskiya ya burge ni dan da na gan ku nan kun zo kun hada kai ma sai ni tunanin nace kai gaskiya da mutane na Allah in dai da irin wannan mutanen zamu ji dadi a Najeriya
ma sauraro da wannan lokaci yayi mana halin nasa makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
a barka lakawanka a Masarai albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin ƴan ƙasa da hukuma
yanda ake ba wa kowa aiki mu masu na ƙasa ba a saba ba mu
shirin ƴan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙoƙin ƴan ƙasa
hukuma wajibi ta kare rai da lafiya yanda za ta yi ita ta
tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma shine burin shirin ƴan ƙasa da hukuma
wallahi wanda dai aikin ɗan sanda ya gama da shirin dustbin da dai
shirin ƴan ƙasa da hukuma na nan tafi a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na ƙarfe 8 na safe muryar Amurka duniya a tafin hannunku
da ba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mar samu sai za a rage do a wajen damu
lokaci yayi na sharhin jaridun Najeriya
sharhin jaridun ne da jaridar da banga ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na bayyana alhininsa game da rasuwar tsohon shugaban kasar Chadi Idris Deby wanda ya rasu a fagen daga a wata sanarwa da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar ya ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaɗu matuƙa game da rasuwar wannan jarumin shugaban kasa wanda ya daɗe yana yaƙi da ayyukan ta'addanci a kasar Chadi da kuma sauran kasashe makwabta sai kuma jaridar premium ta yanzu ake bugawa ta yanar gizo ta ruwaito kungiyar kwadugo ta kasa NLC da cewa za ta fara wani yajin aiki na gama gari a cewar shugaban kungiyar kwadugo Ayuba Waba NLC za ta fara yajin aiki na kwanaki biyar domin zama gargadi ga gwamnatin jihar ta Kaduna da kuma gwamnatin tarayya da dakatar da matakan da gwamnatin jihar ke dauka wanda kungiyar kwadugon ta ce na rashin tausayi ne na sallama ma'aikata daruruwa daga bakin aikan su musamman ma dai na kananan hukumomi da kuma gwamnatin jihar sai kuma jaridar The Point ta ruwaito kungiyar nan ta yan awaren kabilar Ibo IPOB na tabbatar da kashe wani komandan su mai suna Ekonso wanda jami'an tsaro suka baza hotunansa bayan an kashe shi sanye da wasu riguna na asiri kungiyar IPOB dai ta dora alhakin kashe komandan nasu akan gwamnatin jihar Imo Hope Ozudinma inda kuma ta ce za ta dau fansa sai kuma jaridar The Nation na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara jan kunnen yan bindiga da sauran masu kuwa da mutane da su jiga taitayen su domin kuwa gwamnatinsa za ta dauki kwakwaran mataki a kansu na gamawa da su farar daya muddin dai ba su dakatar da ayyukansu na ta'addanci a kasar ba shugaba Buhari dai na mai da martani ne game da kisan wasu dalibai guda uku na jami'ar Greenfield da ke jihar Kaduna wanda aka sace a kwanakin baya kana da bisani aka gaga wakin wasu daga cikin daliban guda uku sarwar da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar ya ce shugaban kasa Buhari ya kaɗu matuƙa game da wannan kisan gillan na rashin tausayi kuma bayan ya jajantawa iyalai da kuma iyayen wayannan dalibai ya ce gwamnati a shirye take na daukan kwararan matakai na gamawa da yan bindiga dadi a kasar sai kuma jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaranta na mai da martani ne da sanannen mawallifin nan na duniya da ya taɓa cin kyautar Nobel Wole Soyinka ya aike ga shugaban kasa Muhammadu Buhari inda yake kira gare shi da ya dauki kwararan matakai na tabbatar da tsaro a Najeriya a cewar Wole Soyinka in ji jaridar Vanguard ko kadan yan Najeriya ba su gamsu ba da kalamai na baka da shugaban kasan ke fitarwa a duk sati ko mako ba wani jibrin murya Amurka daga Najeriya
daidai wannan lokaci kuma za mu kawo muku darussan Ramadan albarkacin wannan wata mai alfarma ga musulmi
suna Ibrahim Muhammad Fadl daga Maiduguri hakika misali idan lokacin azumi ya zo wani ma bai da sigan da zai sa kunu ya sha wani ma bai da abin da zai ci wani ma ruwan sha da kyar to wa'annan ya kamata mutane su tsaya su taimaka musamman ma masu kuɗi da zai yi su dinga gidaje na wakafi irin benayen nan mai hawa biyar mai hawa shida in ba sun kai haka su gina a sa mutane a ciki haya su yi tabarruyi da wannan din da misali iyayensu misali su gina wakafi na iyayensu mahaifi mahaifiya ko dan ko malamin su mutane su zauna a ciki kyauta masu karamin karfi wannan in ya rasu kwanan sa ya kare in ya fita wani kuma ya shigo sannan kuma siga kowane abu da zamanin sa ake amfani misali in lokacin azumin yazo siga anguwa kaza dinnan talakawa suna da yawa a dauki trailer guda siga dinnan aje a basu wannan wannan duk su ne ayyuka masu lada, ko kuwa lokacin da mutane suna cikin rashin abinci a samu buhuhuna na hatsi ko na shinkafa trailer guda karaba. Allah subhanahu wa ta'ala irin ladan da zai baka a miliyan ɗaya nan, wani gashi nan yana da miliyan, yana da billion, ko in ce yana da miliyan ɗari, wallahi ba zai kai ladan ba.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.